dukkan yabo ya tabbata ga Allah. Ina godiya gare shi, muna neman taimakonsa da gafararsa, muna neman tsari da Allah daga dukkan sharrukan kawunanmu da munanan ayyukanmu. Allah shi ne yake shiryar da wanda ya so, wanda ya shiryar ba wanda ya saɓatar da shi. Ina shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah, shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a uluhiyyarsa da rububiyyarsa da sunayensa da sifofinsa. Ina shaidawa lallai Annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne, kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da sahabbansa da wanda suka biyo bayansa da kyautatawa har zuwa tashin kiyama. Allah ya saka mu a cikinsu. Ya ‘yan uwana musulmi, ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa, ku yi gaugawa zuwa ga neman gafarar Ubangijinku da neman yardarsa. Har wa yau ku karɓa kiran mai kira wanda zai kira ku zuwa ga gidan karamci, gidan nan na aljanna. Wannan rayuwa mai gaugawa tafiya ce a lokacinta da sa’o’inta, don da nan take tafiya ta ƙare, kana nan ka kwana ka tashi kwatsam sai ka ji mutuwa ta zo. Ya ‘yan uwa musulmi, zancenmu a yau da labarinmu labari ne na wata ni'ima tabbatacciya wanda ake mata laƙabi da cewa sil'atullahil ghaliya, hajar Ubangiji mai tsada, wanda duk ya samu ya saya, Allah ya sayar masa bisa abin da yake na imani. To lallai wannan ya kubuta, Allah ya bamu wannan ni'ima. Bayani akan ni'imar aljanna da imani tabbatacce dangane da masaukin nan na karamci, masaukin mai gafara, masaukin mai rahama wanda Allah ya yi wa muminai, ita ce gidan aljanna. Labari ne wanda yake kwaran yadda duk wani bakin ciki da damuwa, labari ne wanda yake raye zukata, labari ne wanda yake ainihin wato ainihin rawuka wanda duk suke miƙaƙƙu sukan yi sha'awa su yi kwaɗayi su ga sun sami wannan ni'ima ɗin. Ya ‘yan uwa, mu gaugawa zuwa ga neman kusanta zuwa ga Ubangijinmu, Ubangijin aljanna, Ubangijinmu majibincinmu. Zance da labari akan aljanna, wannan ni'ima da neman yardar Allah, abokin zama baya gajiya da wannan labarin. Har wa yau ba a ƙosawa da jinsa bayani akan ni'imar aljanna. Allah mabuwayi ya ɗaukaka wanda ya samar da gidan nan na Firdausi, gidan da babu gida kamar shi, wato ainihin Allah maɗaukaki wanda shi ne ya sanya wannan gida, wanda yake nemansa, yake kwaɗayinsa, yake nufinsa, ya dace Allah ya sa mu dace mu same shi. Gida ne na aljanna wanda ainihin rawuka suke samun abin da suke fata su samu, wato gurin din rai, gurin ran mai rai shi ne ya sami aljanna. Torar da dubbawa ya sami wannan, wannan rai ta cimma abin da take so. Allah ya sa rawukan mu su sami gidan aljanna, Allah ya sa mu sami wannan aljanna. Ita aljanna wasu ɗakuna ne da Allah ya gina, wasu gidaje ne wanda aka gina su sannan kuma sun daɗaɗa ga wanda aka sa su a cikin wannan gidajen, wato wanda aka sa wannan gidajen, waɗannan bayi sun ji daɗi, masaukai ne da mazaunai ne wanda suke na dindindin. Allah mabuwayi ya tsarkaka wanda ainihin shi ya daidaita gininsu, shi ya samar da ginin ya daidaita su, ba ka cewa can bai yi ba, ya kamata can a rushe bayan shekaru a gyara, ko an gano wani gidan da ya fi na aljanna, babu a can. Gidan aljanna gida ne da mai rahama ya, wato ya gina su da hannunsa subhanahu wa ta'ala, sannan ya sanya su zama matabbata ga masu gidan, wato su zama keɓantattu ga masu wannan gida. Ba kwa musharaka da wanda ba ka so, ba irin gidan duniya ba, za ka zauna da wanda ke cutar da kai, wanda ke maka ƙulle-ƙulle. Wannan gidan na duniya kana tarayya da maƙiyanka, munafiki da kafiri, amma gidan aljanna gida ne da Allah ya keɓe shi ga wanda ya yadda da su, ya yi musu rahamarsa, su ne bayansa mumine na gari Allah ya sa mu ciki. Gida ne wato na rabauta, gida ne mai girma, gida ne na mulki mai isa, ba gida na mulki irin na duniya ba, wanda kake tsoro mulkin zai wuce, ko kai za ka ƙare, ko tenuwar za ta ƙare, ko za ka samu ko ba za ka samu ba. Can gida ne na mulki, mulki mai girma.